This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, normal, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Sahab Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Kogi ta tsige kakakinta. Kana muna ɗauke da shirin Kallabi na Maryam Dauda. Sai shirin jaridun Hausa da kuma ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wakilan kungiyoyin adawa daban-daban a ƙasar Syria sun amince kan tsari da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugaba Bashar al-Assad. Fiye da wakilan kungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukar makamai 100 ne suka tashi daga wani taro na basafai ba da aka yi a birnin Riyadh jiya Alhamis, inda suka amince kan shirin ci gaba kan wannan shawarwari. Shawarwarin da aka yi a ƙasar Saudiya sun samo asali ne daga shirin da manyan ƙasashen duniya 20 suka amince a kai a cikin watan jiya tattaunawa da suka yi a birnin Vienna. Ƙasashen da ake kira hukumomin ƙasa da ƙasa masu goyon bayan Syria sun ayyana watan Janairu mai zuwa a zaman wa'adin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin Assad da ƙungiyoyin 'yan hamayyar ƙasar masu sassauci ra'ayi. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Saudiya ya ce ƙungiyoyin adawar sun amince cewa burin cin yarjejeniya ta fuskar siyasa shine kafa ƙasa wacce take mutunta yaucin 'ya'yanta, tsarin da a nan gaba babu hannun shugaba Assad a ciki.
Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce farmakin da jiragen sama na yaƙi da rundunar sauran dangi da Amurka ke wa jagoranci soka a Iraki da Siriya sun hallaka manyan shugabannin ƙungiyar ISIS guda uku, ciki har da ma'ajin ƙungiyar. Kakakin rundunar taron dangin Steve Warren ya faɗa jiya Alhamis cewa Abu Salah shine yake kula da harkokin murɗiya da ƙwace na ISIS. Warren ya kira Salah ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar ISIS, saboda haka mutuwarsa za ta kassara samun kuɗaɗenta. Hakan nan, kakakin ya ce har-harin da rundunar taron dangin take kaiwa sun hallaka mayakan sa kai na ISIS su 350 a birnin Ramadi da ke Iraki. Har ma sojojin ƙasar sun sake ƙwace wani ɓangare na birnin a makon jiya, amma Daesh tana riƙe da sauran garin. Hakan nan jiya Alhamis, wani babban jami'in Baitul Malam Amurka Adam Subin ya ce ƙungiyar ISIS tana da dukiya sosai wacce kasar hanyoyin samun kuɗaɗenta suna da wuya. Duk da haka ya ce matakan soji da ake ɗauka suna matuƙar illa ga wato rijiyoyin mai da take da iko da su da kuma motocin ɗaukansu.
Sakamakon neman jin ra'ayin jama'a na baya bayan nan ya nuna cewa babu abin da Donald Trump zai faɗa zuwa yanzu da yake illa ga matsayinsa na zama kan gaba a wajen masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke goyon bayansa, ƙasa da wata biyu kamin a fara jefa ƙuri'a zaɓen fidda ɗan takara da ake farawa daga jihar Iowa a cikin watan biyu. A daren Litinin ne Trump ya tada rigima a ciki da wajen Amurka lokacin da ya ba da shawara hana musulmi shiga Amurka. Ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan da tashar talabijin ta CBS da jaridar New York Times suka kaddamar a fadin Amurka bai ɗaya ya nuna Trump yana kan gaba da kashi 35 cikin 100, can gaba da Senator Ted Cruz daga jihar Texas wadda ke da kashi 16 cikin 100, sai kuma tsohon likitan ƙwaƙwalwa Ben Carson da kashi 13 cikin 100. A ƙuri'ar da aka yi a jihohi, Trump yana can kan gaba a jihar New Hampshire, yayin da yake gogayya da Ted Cruz a jihar Iowa, jihar da za a fara fidda ɗan takara ga dukkan manyan jam'iyyun biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A can jihar California, ƙwararrun ninkaya suna aiki a tafki a birnin San Bernardino, inda aka ba da rahotannin cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane 14 makon jiya a gama sun je wurin a ranar da suka kashe mutanen. Muƙaddashin daraktan FBI mai kula da shiyan Los Angeles David Bordish ya ƙi yi bayanin ainihin me masu ninkayan suke biɗa a cikin tafkin jiya. Amma wata kafar yaɗa labarai ta ce sai ta yiwu akwai kundin na'uran kwamfuta da watakila ake zargin maharan sun jefa a ciki. Bordish ya ce bincike a tafkin zai ɗauki kwanaki. Ya ce hukuma za ta gaza a aikinta idan ta kasa binciken duk wani bayani da ta samu.
A kasar Bangladesh kuma hukumomin kasar sun dage takunkumin da suka aza a dandalin sada zumunta na Facebook mako uku bayan da ta dauki wannan mataki kan dandalin Facebook da WhatsApp da Viber bisa dalilan tsaro. Amma jami'an ma abuta Facebook sun samu damar amfani da dandalin. Amma WhatsApp da Viber har yanzu gwamnati tana ci gaba da toshe kafofin kuma babu tabbas ko wani lokaci ne gwamnatin za ta janye garkabe su da ta yi. Minister sadarwar kasar Tarana Halim ta ce gwamnati za ta dage takunkumin da zaran babu barazana ga tsaro. Ta gode matasa masu amfani da dandalin Facebook har ma wato har da masu sukan lamirin gwamnati saboda hakuri da suka yi. A cikin watan Nuwamba ne gwamnatin ta kashe hanyoyin amfani da kafofin sadarwar zumuntar bayan da shugabannin hamayya biyu ba su samu nasara ba a ɗaukaka ƙara da suka yi kan hukuncin kisa da aka yanke musu dangane da zargin laifukan yaƙi da suka yi a lokacin da ƙasar ta yi gwagwarmayar neman ƴanci. A cikin watan Janairun bana ma gwamnatin ƙasar ta katse kafofin sadarwar zumunta na dandalin Tango da Viber bayan da suka yi farin jini a zaman hanyar da ake haɗa kan mutane domin gudanar da zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnati.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Kogin Najeriya inda ƴan majalisar dokokin jihar suka tsige kakakin majalisar. Ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yanzu haka dai an samu rudani a majalisar dokokin jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya. Mambobin majalisar dai su 17 ne daga cikin su 25 suka ce sun tsige kakakin majalisar Honorable Muhammad Jimo daga kan mukaminsa da ma sauran wasu masu mukamai a majalisar. ‘Yan majalisar dai sun zargi kakakin da rashin iya tafiyar da sha'anin mulkin majalisar. To sai dai ga alama tana ƙasa tana dabo domin kuwa ɗaya ɓangaren ‘yan majalisar sun ce cire kakakin majalisar ba za ta saɓu ba. Honorable Umar Alfa Imam na ɗaya daga cikinsu.
Abu ne wanda yake ba duka yi da ba, kawai sun dai yi abu ne kuma sun nuna gaskiya ba su da ma experience na da cike kenan.
Ok, amma bayanan da muka samu shi ne daga cikin ku 25 17 sun sanya hannun cire shi.
Aka wannan ba zance ma ƙarya ne.
To yanzu kai a wurinku wane ne kakakin majalisar ku yanzu?
Kakakin majalisa shi ne wanda dama yake nan tuntuni.
Na'am. To yanzu me ye matsayin majalisar ku yanzu, wani hali ake ciki?
Matsayin majalisa shi speaker ya yi adjourned in sitting zuwa 2nd February.
Honorable Ibrahim Abdulmumin na ɗaya daga cikin ‘yan majalisar da suka tsige kakakin na jihar Kogi. Ya yi mun ƙarin haske a kan matakin da suka ɗauka a zantawarmu ta wayar salula.
Doka inda doka ta kawo 17 su ya kamata haɗu a saka hannu kam a cire speaker. Wanda suka saka hannu, mu da muka saka hannu kafin muka cire su, mun cika daidai 17.
Na'am, to yanzu sun ce wai an tafi hutu sai February sabon shekara. Ku haka yayi muku?
Sun suka ba kansu hutu. Su da suka aka cire su azan akwai kunya.
A halin yanzu dai mambobin majalisar su 17 sun ce sun zaɓi Honorable Goodwin Osi a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin ta jihar Kogi. Manazarta harkokin siyasa dai na ganin jihar Kogin ta ƙara tsunduma cikin wani yanayi na tsaka mai wuya, ganin yadda lamarin cire kakakin majalisar ya zo daidai lokacin da ake neman warware sarƙaƙƙiyar da ke tsakanin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello da kuma Mr. James Falaki da ya ƙi karɓar mukamin mataimakin gwamnan jihar Kogin bayan mutuwar Abubakar Audu kafin kammala zaben jihar Kogin da aka gudanar. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da kaya tata, ina da su kama kowata.
To madalla yanzu kuma kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan
walle walle wala ta dauke kama kariya
dan saurara mutun da nake idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wala ta dauke kama kariya domin baza ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
walle walle mana ta dauki kama kariya kariya dan mu ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani fa san wala kire ba za ya kyale zalunci wa
walle walle mana ta dauki kama kariya kariya dan mu ne magana gobe ba mu ne ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu zaya tausa al'umma ba kurin saka wai shi ya tara arziki dan zamba rabo wadansu da sana'ar su baki shi ba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
abin haushi ma batun su ba kama kariya kama kariya kewa al'umma dan hauka da jagoranci suke ta ci da addininka ban shan duka ba zai zama bi Allah ba
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
Allah mun gode Allah waka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirin mu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi ina mata masu son su gyara jikin su kuma tso kusa ku gyara zama don ku ji ci gaban shawarwari da gargadin da Hajiya Zainab Sharif mai sarrafa magungunan gargajiya da na nasara ta fara badawa a makon da ya gabata
to in kin duba a gargajiya mun za a kai amarya wani sai akwai wani fura da ake hada musamman da nono me yasa akwai yadda zan yi amfani da alkama zan yi amfani da gero zan yi amfani da ridi zan yi amfani da gidan mata zan sa citta kadan zan sa kanin fari kadan zan yi amfani da dabino zan sarrafa wannan abu yadda zan sarrafa shi kinga abubuwan nan dai da dan zaki zaki kuma suna da martaba a turance suna da vitamin da nutrients da muke cewa da mace take bukata sai mu hada mun hada sai mu ce sha da zuma ko sha da nono to menene ke fitowa mani dai protein ne in ka bashi protein ya dace kuma akwai wani itace wanda in kin dauki ganyen zaki ji yana da zaki wannan ma ana amfani da shi akwai irin nayi bincike na inda wanda Chinese suke amfani da shi da kuma wanda French people suke amfani da shi Faransawa an ga ilimin sai in ga cewa irin namu ne akwai wani siga zaki ga ana ce mishi a turance licorice to shine suke fado da licorice sai ki hada shi da gadan mata sai a ce ki sha kaman shayi kina sha a hankali kina sha yau da gobe amma musamman waɗannan itatuwan da waɗannan abincin da na faɗa in kika sarrafa su kika hada kuma lafiyar ki ne kyau baki da kaman ciwon sukari ko baki da ciwon hawan jini to zai taimaka miki a hankali yana bin ciki ba tare da wata illa ba kuma akwai wanda za a ce wanda ma kika ga su ƴan China ko ƴan abin da sun hada kaman yawanci zaki gani wanda ake kawo daga Malaysia to mu masu ilimin nakan duba da me aka hada
haka ne
in naga da me aka hada zan san cewa wannan itacen na mata ne
yawa na ma ji dadi da kika tabo batun magungunan kasashen ketare akwai wasu magunguna da zaki ga an sarrafa su kaman nan nasara amma ba su da rubutun nan da ke kunshe da sharuɗa da abubuwan da aka hada maganin ko yadda za a sha maganin kuma mata da yawa ko in ce jama'a da yawa suna sayan waɗannan magungunan me zaki ce game da irin waɗannan
ni dai na kace duk abin da zaka sha ka san meye a ciki ka san illarsa dan shi kansa ko ruwa ne kake sha ne maka yawa yana da illa ba abin da baki da illa in dai ka wuce yadda ya kamata ka sha to kuma balle a ce abin da kai ne ka sha misali mace kace ina so in sha maganin dan ya kara min martaba ko ya kara min ni'ima dole ki san adadin abin da zaki sha kuma ki san yaushe zaki daina sha to in kin sha yawa ya bi jiki zai iya kawo wani abu amma in kin sha ya bi jikinki daidai wa daidai sai ki huta sai ki bari akwai wani maganin zan ce miki in kin sha ya bi jikinki wata daya sai ki bashi sai wata biyu kin ya bi jiki ya dan huta sannan ki kuma sha an kariye je akwai maganin da mata da yawa sai ki sha ki ga kullun fusun fita wannan sai yana jika
to
kin gane to wannan zaka san cewa kai ba in dai ba infection bane kake da infection wannan farin zaka ga cewa wari yake to me yake yawan sa fita shi sai ake cewa in ya fita yawa sai a ce ki je ki ga likita kada a ce ko wani illa ce ko wani kansa to komai akwai inda ya dace ga shi ki sha kai kaza kuma wannan ga abin da ya dace kai
to wajen hada magungunan gargajiya ta yaya kuke tantance ko gano illa ko rashin illan magani
wannan tabbaye ki tana da muhimmanci dan yawanci za su ce shi maganin gargajiya ba shi da dose amma maganin zamani yana da dose nake cewa mutane yadda Allah ya sa Allah ya bani wannan ilimin bangaren na gargajiya da daboko shi wannan daboko dan yanayin da aka sarrafa shi mun yi amfani da abubuwa wanda suke dole kaman a ce miki a sa miki corrosive acid abubuwan da an san suna da illa hadin nan za a yi a fito da magani dole a tantance a ce ga iya abin da zaka yi amfani da shi amma maganin gargajiya yawanci itatuwa ne kuma itatuwa da dan adam akwai wani irin aure da Allah ya hada shine muke cewa symbiotic relationship Allah ya hada mu da itatuwa shi isa lokacin halittar duniya sai da aka da Adam ya zo aka ce gashi ga gonaki ga itatuwa ka sha ko ka ci ga wanda zaka ci ga wanda ba zaka ci ba shine so mu already muna da wannan kaman yadda yace auren tsakanin mu da itatuwa amma duk da haka komai yana da illarsa masu hadin magani sun san adadin abin da za su hada
kash ga Hajiya Zainab ta dauko bayani amma kuma lokaci ya daga mana hannu dan haka za mu dakata a nan sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da karshen wannan hirar a madadin bakuwar tamu Hajiya Zainab Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryen mu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryen mu na taskar VOA a talabijin. Kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To madalla yanzu kuma ga Muhammad Salisu Raju da sharhin jaridun Hausa.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarin ta a shafi na farko mai taken tafiye-tafiyen Buhari waje sun fara jawo cece kuce. A kuma shafi na uku, jaridar ta buga labarin da ke cewa zaben kogi siyasar kabilanci ta jefa APC a tsaka mai wuya. A shafi na hudu, jaridar ta buga labarin da ke cewa Samba da Suki ya musanta fallasawa EFCC abokan haɗin bakinsa. Yayin da a shafi na 21 jaridar ta buga labari mai taken ta'aziyar dan wanzan. A shafin jaridar Aminiya na 35 ta buga labarin da ke cewa za a binciki musabbabin mutuwar Kenwa a Pakistan. A kuma shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa NCC ta rage tarar da ta ci MTN. A dai shafin na baya na jaridar ta buga labarin da ke cewa an kashe mutum 14 a Amurka. Kamar kowane mako a wannan satin ma jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken hana sanya hijabi a lokacin NYSC. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken cuwacuwar sayan makamai EFCC ta yi babban kamu da Suki, Yuguda, Baffarawa, Dukesi, Sagir Baffarawa sun shiga hannu. A kuma shafi na 14 na jaridar ta buga labarin da ke cewa dillancin jarire a 40,000. A shafi na 15 jaridar ta buga labarin da ke cewa zaben kogi ko APC za ta magance rikicin cikin gida. A wannan makon ma jaridar Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken rikicin kogi gazawar dokokin ƙasa. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
To ma da Allah, yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum, ni ne Aminu mai kwado Lanzami bayan kasuwa Malamfashi. Ina kira ga dan arewacin Najeriya. Me sani da cewa wannan sace shashan shanu da ake yi, da karye manoma da ake, da karye kasuwanci da ake, da rage al'umman arewa da ake yi, ba wani abu bane domin a karye arewa ne.
Assalamu alaikum, jiya magana kan halawa ka yaran sau kan gala da jama'a kuma Allah ya na gaira ji na Allah ta mana magana na halalan ban da an sai bin nan ne sai ka da sai mun Allah ya gane magana na jiya ya ga mu ta ga Allah ta mana magana na ayyuka kana.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmad Direban Baro gaskiya ba ta neman ado fando gari cikin Niger Nigeria. Ra'ayina a yau godiya ne ga Ubangiji da ya tausaya mana, ya kawo mana canjin wannan gwamnati. Mun gode ma Allah da ya raba mu da Ebola, cutar na muguwa, da haka mun gode ma Allah. Wannan shugaba kuma da aka zaba kowa ce ta murna. Allah Ubangiji ka kai a shiruko, Allah ka sa 'yan Najeriya su nuna daga ta ake son shi. A saurara mai abin shi a hankali ba tare da gaugawa ba, mu bi a hankali a gyara mana ƙasarmu. Batun da muke Buhari, dan Allah zai gyara Najeriya.
Assalamu alaikum BOI Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa, Ayola ta Arewa, kuma mai itace a unguwar Masukare. Ni dai zan ba da ra'ayina kamar haka. Tunda dai mun riga mun gama zaɓe lamin lafiya, kuma Allah ya baki ikon aiwatarwa abu mai kyau, kuma a dinga yabawa kamar yadda aka yaba zaɓe. To shi ma mulkin nashi a dinga yabawa kamar haka. Allah ya taya shi riko, Allah ya taya shi aiwatarwa da a mulkin nashi. Allah ya sa kuma ya yi adalci, ya riƙe kowa da kowa, har ya irin na wancan mulkin na Fir'auna shi da aka wuce. Allah ya ba shi basira, iko, aiwatarwa da komai a cikin natsuwa a sansani.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishari na garin Garbace ne, kamar kuma ta bali ta tara ba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda Bankin Duniya yake kalamin cewa gwamnatin Najeriya ta janye tallafin man fetur, kuma da a baya ma Sultan na Kano Sanusi na biyu ya yi kira a Kano cewa a janye. Daman can wannan tallafi na man fetur fa mu talaka ba mu san amfaninsa ba, domin ba ma samu wannan moya na tallafin man fetur har cewa wannan abu janye shi idan zai zama alheri ga talakan Najeriya da kasa baki daya muna goyon bayan sa domin dan Najeriya ya dade da shugabanni suna yaudarar sa a ce za a yi wannan abu domin a masa aiki sai ya gaba a yi ba kamar yadda ake cewa za a biya kuɗin toll gate domin a gyara hanyoyi idan wannan biya toll gate din zai sa a gyara hanyoyi abu ne da ci gaba a gare mu baki daya muna fatan Allah ya sa janyewa idan zai zama alkhairi da saboda talakawa kasa baki daya to muna goyon bayan sa.
Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi bunza bunza local gamman jihar Kebbin Najeriya. Hakikanin gaskiya abinda ƴan majalisun Najeriya ke son kawowa na hana magana ta WhatsApp da Facebook da sauran wasu wuraren da talakawa ka kai sakonnin su don a ji kotun su daidai ba wanda abin gunya na mutanen da ta wannan hanyar duk wanda ya samu wani sako mai muni ko na kai sako na hada wani da wani na cewa zaɓuwa ne ta wannan hanyar muka zaɓe su.
To madalla mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice.
Wakilan ƙungiyoyin adawa daban-daban a Syria sun amince kan tsari da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin Syria ƙarƙashin shugaba Bashar al-Assad. Fiye da wakilan ƙungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai 100 ne suka tashi daga wani taro na basafan ba a birnin Riyadh jiya Alhamis. Inda suka amince kan shirin ci gaba kan shawarwarin. Shawarwarin da aka yi a ƙasar Saudiyya sun samo asali ne daga wani taro daga ƙasashe kan manya 20 masu goyon ba muradin ƙasar Syria da aka yi a Vienna cikin watan jiya. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce farmakin da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangi da Amurkan take wa jagoranci sai kai a Iraki da Syria sun halaka manyan shugabannin ƙungiyar ISIS guda uku ciki har da ma'ajin ƙungiyar. Kakakin rundunar taron dangin Steve Warren ya faɗa jiya Alhamis cewa Abu Sala shi ne yake kula da harkokin murɗiya da ƙwace na ƙungiyar ISIS. Warren ya kira Sala ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar ta ISIS saboda haka mutuwarsa za ta kasance babbar hasara ga ƙungiyar domin hanyoyin samun kuɗaɗen shigarta za su kassara. Sakamakon neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa babu abin da Donald Trump zai faɗa zuwa yanzu da yake illa ga matsayinsa na zama kan gaba a wajen masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke goyon bayansa ƙasa da wata biyu kamin a fara jefa ƙuri'a a zaɓen fidda ɗan takara da ake farawa daga jihar Iowa ta nan Amurka a cikin watanni biyu masu zuwa ko kuma za a yi a cikin watan biyu. A daren Litinin ne Trump ya tada rigima ciki da wajen Amurka lokacin da ya ba da shawara a hana musulmi shiga Amurka. A jihar California ƙwararrun ninkaya suna aiki a wani tafki a birnin San Bernardino inda aka ba da rahotannin cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane 14 makon jiya an gansu sun je wurin ranar da suka karkashe mutane. Muƙaddashin daraktan FBI mai kula da shiyar Los Angeles David Bodich ya yi bayanin ainihin me masu ninkayan suke bida a cikin tafkin jiya.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sabu Imam Aliyu da ya taya gabatarwa da Chubahiro Jiodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.